gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu kai tsaye a kodayaushe ake bukata a sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 16 ga watan Janairun shekara 2019, shirin namu zai ci gaba da magana ne akan zaben shekara 2019.
Zaka tambayi mutane da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana?
Batun wutar lantarki ya zaka yi?
Akwai yadda zan yi da ita kuwa. Wutar lantarki din nan ya kamata a dubi yanayin kasan mu.
Haka ne Amina, kin san yau saura wata daidai tun da ranar 16 ga watan February ne za a jefa ƙuri'an shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. Dan haka ne yau za mu ji sauran ƙarshen tattaunawar da Aliyu Mustafa Sokoto yayi da dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC, General Muhammadu Buhari, sannan kuma da dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP, Alhaji Atiku Abubakar Wazirin Adamawa.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a makon da ya gabata a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuke ganin ya kamata a maida hankali akai a zabe mai zuwa, cancanta ko jam'iyya? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Garba Kabiru, inda yake cewa kamanta gaskiya, a yi adalci duk wanda Allah ya bashi nasara, to dan Allah shine demokradiyya, kuma shine zaman lafiya a ko ina inda ake yin demokradiyya.
Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Abdul Malik Awal Gashwa, inda yace assalamu alaikum yau da gobe. Ai mu ƴan Najeriya zuwan baba Buhari karagar mulki ya wayar mana da kai sosai, don haka mutun zamu zaba ba fati ba. Kowace jam'iyya mutun yake matukar yana da kamanta adalci, shine zamu zaba a zaben shekara ta 2019.
Sai shugaba Iliya mai shayi garkin daura, inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika abinda ya kamata mutane su yi a wannan zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu shine abin da ya cancanta, mutanen kirki ya kamata a zaba. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To sai kuma amsa daga wurin Adamu Muhammad mai nasara, inda yace yau da gobe ikon Allah. To a gaskiya ni a gani na cancanta ya kamata mu bi ba jam'iyya ba, domin a zaben da ya gabata mun bi jam'iyya, amma daga baya muka zo muna nadama domin ba mu ga alfanun yin haka ba. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To sai Isa Mejo, inda yake cewa cancanta mana.
Sai kuma amsan Faruk Umar Muhammad, inda yace cancanta a gaskiya, ai yanzu kai ya waye babu sak shekara ta 2019.
Yusuf Halliru dan bai ce waye, idan waɗanda aka tsayar duk ba su cancanta ba, to gara na zabi jam'iyyata.
Sai kuma amsar baban Abba, inda yace kowa na da nasa ra'ayin, sai ku tambaye MPDP cancanta za su yi ko jam'iyya.
Sai Zaiti Manir Sani, inda yake cewa haba ai mun yi daya kuma ba ƙari, mu kam yanzu cancanta za mu yi ba jam'iyya ba.
To amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Abdullahi Laki Funtuwa, inda yace yau da gobe zaben 2019 ba za mu yi zaben jam'iyya ba, zaben cancanta za mu yi, domin zaben 2019 zabe ne wanda masu ilimi da hangen nesa su ne za su fi mamaye wajen jefa ƙuri'a.
Sai El Nini Ikti, inda yake cewa a ita duniya makaranta ce ga mai hankali, saboda jiki magayi, in ji Bahaushe, Allah dai ya zaba wani mafi alkhairi.
Sai kuma amsa daga wurin Nura Balarabe, inda yace Gaskiya na ji dadin wannan tambayar taku. Ya kamata ku wayar da jama'a akan zaben cancanta ba jam'iyya ba.
To shi kuma Abdullahi Maliya ce waye cancanta. Bayan haka muna jawo hankalin gwamnatin tarayya dangane da kwangilar hanyar numan zuwa Jalingo. Gaskiya aiki ya tsaya. Kura na cutar da jama'a.
Amsa na gaba kuma daga wurin Aliyu Abubakar Abubakar inda yace zamu duba cancantar mutum sannan mu zabe shi ko wane ne.
Sai Alhaji Yaro Bulbula inda yake cewa cancanta saboda kowace jam'iyya akwai wanda ya cancanta.
Sai kuma Amsar Musa Hadarin Asuba da Magaran inda yace yau da gobe sai Allah to ai wannan a fili take ba sai kun fada ba a zabi cancanta kawai ku tashi lafiya.
Sai Mande Tankwa Danfa inda yake cewa salam yau da gobe cancanta matsalar da ake samu sak ita ce ba ilmantar da mutane bambancin ballot paper.
To sai kuma Amsar da ya fito daga wurin Aminu Fatakai Ringim inda yace assalamu yau da gobe ai dama tsarin zaben jam'iyya ne ya kai mu ya baro mu saboda haka cancanta ya kamata mu dauka.
To an samu ta karshe a yau ta fito ne daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani inda yake cewa jam'iyyu sun tsaida yan takara bisa ra'ayinsu mu kuma sai a ranar zabe zamu yi zabe bisa ra'ayinmu ba ra'ayin jam'iyya ba.
Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu.
To madalla yanzu bari mu je ga karancin tattaunawar Aliyu Mustafa Sakkwato da dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Adawa wato PDP Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa.
Domin mutane da yawa suna zato cewa ba basu kayan yaki wanda ya kamata su da kansu ma suna fada ba basu kayan yaki da ya kamata da kuma akwai kasuwanci cikin harkan yakin din wajen su manyan sojojin da sauransu duk ana wadannan zarge-zarge.
Wasu matsaloli na tashi hankali su ne na kabilanci da na addini su kuma a cewa wazirin Adamu ne shugaban Najeriya ya za'a da su.
To ai kabilanci da kuma kawo addini rashin adalci ne. Idan shugaba ya yi adalci ya ba kowace bangare ko kuma kowane addini hakkinta.
Yanzu kana jin kan ba ba su wannan hakkin?
A babu. Babu gaskiya babu.
To ba ne misalin yadda kake ganin ba hakkin ba.
To bari in baka misali ka dauki shugabancin jami'an tsaron kasar nan gaba daya. Gaba daya kusan waje mutum 20. A cikin kusan mutum 20 ne na wata kila mutum ɗaya ne ko biyu daga kudu. Sauran duk daga arewa ne. Kuma a ce kusan yawancin su addini guda. To kaga ba nuna adalci anan ba. Ina adalci.
Kana jin zaman su yan gefe guda yan addini guda yan bangare matsala ne.
Matsala ne. Tunda dokokin mu da kuma tsarin mulkin mu ya ce in Allah ya baka shugabanci kai ba ma kawai dokokin mu da tsarin mulkin mu ba. Addini mu ma ya ce kai adalci in Allah ya baka shugabanci. Ba tare da ko bambancin addini ko kuma na kabilanci da sauransu ba. Addinin mu na musulunci.
Ka kuma a zuwa fara wannan matsalar manoma da Fulani aka yi fama da ita. A yankuna daban-daban na Najeriya. Musamman galibin duk likitan na Arewa suke faruwa. Me yasa Arewa kawai na Abuja suke faruwa ne?
Eh to abinda yasa suke faruwa Arewa na daya dai. Arewa kawai ke da filin noma. Na biyu dabbobi da masu dabbobi kuma duka arewa suke. Abinda kawai ni ya dame ni me yasa tunda muka tashi tunda aka halicce muka tashi manoma da makiyaya suna zaune tare kuma suna zaune zaman lafiya me ya kawo shi yanzu me ya kawo wannan rashin zaman lafiya yanzu abinda ya kamata kenan mu bincika.
Me kake ji ya kawo shi?
Abinda nake ji ya kawo shi shine akwai sabon rashin fahimta. Ma'ana mu lokacin da muke ko kuma muka tashi yara abinda muka sani shine sarakunan mu suna iyakacin kokarin su samu fahimta tsakanin manoma da kuma makiyaya. To yanzu an ce daga mai anguwa daga mai jimilla daga mai hakimi daga sarki bai da abin fada a wannan yanayin zamantakewa din. Kuma zamantakewa nan abu ne na gargajiya. Sai aka ce sai kananan hukumomi, sai chairman ko local ko councillor. Councillor kuma wani lokaci bai wuce shekara 25 ba ko shekara 30. To bai da mu dauki misali ko experience ne ake cewa da turanci fahimta ko fasaha, yadda zai kawo fahimta tsakanin manoma da makiyaya, kamar yadda da sarakuna ko masu angonai ko kuma
amma a can da ya yake samar wa mutane wurin kiyo kuma manoma ba bata musu gonan kiwo ne.
Da yadda ake yi kowace lardi na sani a arewa tana da filin kiwo, mana lokacin damina sai shanu a tura su inda suke kiwo, lokacin rani bayan da an kwashe amfanin gona sai a sako su su zo filayen da aka yi noma ko kuma gonaki inda aka yi girbi, sannan nan kuma su shiga su ci abincin da za su ci. To duk wannan yanzu an daina shi.
To yanzu in Allah ya sa ka zama shugaban kasa, ta ina za ka bullo wannan rikicin na manoma da Fulani?
Da farko dai zan kira, zan sa kira taron shugabannin waɗannan manoma da kuma makiyaya a samu a zauna a fahimci juna, daga nan kuma a tsara yadda za a yi a samu zaman lafiya da juna.
To Madalla, yanzu kuma bari mu sake komawa wajen Aliyu Mustapha Sokoto domin mu ji ta bakin shugaba mai ci Muhammadu Buhari, wato dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC.
Waɗanne manyan kalubale ne kake tunani in ka fara tunanin dukkan gagarumin ayyukan da ka fuskanta?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ina tsammanin waɗanda suke so su ga me gwamnati ke yi sun san wani alƙawura muka yi mai muka ce a yaƙin neman zaɓe. Abu uku ne dai ni dai wanda na san duk ƙasar nan ba jihar da ban je ba muka yi magana a kansu, shi ne sha'anin tsaro da sha'anin arzikin ƙasa da sha'anin kashe rashawa da cin hanci. To a kan wannan uku jama'a sun sani, ballantana jama'ar Arewa maso gabas, da Boko Haram tana rike da ƙananan hukumomi kamar 10 aƙalla. Yanzu ba su rike da ƙananan hukuma ko ɗaya, sai dai sun koma suna ta'addanci. Wato babban ta'addancin da suke shi ne sai su samu yara ƙanana 'yan shekara 15 da ƙasa, ballantana 'yan mata su juye masu kai su ɗaura masu nakiya su tura su wurin ko masallatai ko kasuwa ko wurin tashan mota su kashe mutane. To suna kashe mutane suna cewa Allahu Akbar. To wannan duk musulmi ya sani, amma Kirista din ya sani cewa addinin musulunci bai yarda da zalunci ba. Ba za ka je ka kashe wanda bai ji bai gani ba kuma ka kira sunan Allah ɗaya cikin biyu, ko dai ba ka sani ba ko kuma da gangan kake yi. To saboda haka sun samu wahala wajen ɗaukan mutane yara waɗanda za su yi wannan ta'addanci da su. A sauran wurare kuma kamar kudu maso kudu masu fasa bututun mai da kuma ɗaukar mutane sai an ba da fansa, muna nan mun samu yan sanda ido don yawancin aikin tsare doka yan sanda su ne a gaba. Abin da ya kamata ba a ganin soja sai ta ɓaci. To saboda haka su yan sanda muna iyakar ƙoƙarinmu su yi ƙoƙari su yi aikinsu.
Amma da kai da kuma mace a 'yan sandan sun yi kalilan, domin yana jin dukkan 'yan sandan Najeriya kamar 334 ne idan an sa su cikin yakin Boko Haram kuma suna aikin tsaro, ana ganin za su isa kuma su samu damar gudanar da sauran ayyukansu kuwa?
To ai ana karawa, ina ba da izini ana kara ɗaukar 'yan sanda, ana karawa. Wannan ba abu ne wanda za a yi faɗaya. Ina son mutane su fahimta, kuma na yi bayani cewa duk mai so ya je ya duba a Turai ko Amurka ko Asia cewa daga 1999 zuwa 2014 Najeriya tana sai da gangan mai miliyan 2,100 kowace rana akan akalla dalar America 143 ya kai. To in kai lissafin Najeriya tana samun miliyan 2,100 sau 100 sau shekara 16 ina aka kai waɗannan kuɗi. Al'umma sun fi sanin yadda hanyoyi suke, sun fi sanin yadda layin dogo yake wanda an kashe shi, sun kuma fi sanin yadda halin wuta yake.
Naka ji mu dawo ga maganar Boko Haram din nan. Duk duniya tana yaba maka kan kokarin da kai wajen shawo kan mutanen Boko Haram din nan, amma yakin har yanzu bai kare ba, kuma wasu suna kawo wasu daga cikin dalilai cewa akwai maganar cin hanci da rashawa da ta taimaka wajen tsawaita wannan yaki din. Ka aminta da cewa akwai wannan matsala?
To ni dai abinda na sani sojojin sama da na ƙasa yawanci su ne suke aikin wani na Boko Haram. Su 'yan sanda ma da kai magana su, wato sai an gyara wuri sannan a kira su su taimaka ma farar huda a riƙe wurin, ba faɗa suke yi ba. Sabon faɗa da suka kawo su a 'yan Boko Haram shi ne kamar yadda na yi bayani, na cewa yara suke samu su juye masu kai, su ɗaure su da nakiya, su kai su farfasa a wuraren da mutane ke taruwa, ko masallacin ne, ko kasuwa ne, ko kuma tashar motoci, ko kuma su ce Allahu Akbar.
Mu yi magana wutar lantarkin ranka ɗaya, na san ana ta fama da ita kuma an daɗe ana shekaru ana fama da ita. Wani nisa aka yi wajen magance matsalar zuwa yanzu? A gwamnati kuma in an ci zaɓe me za ka ga cewa an magance ta?
Amma ina fata za ka tambayi mutane, ko ka tafi kan titi ka tambayi mutane a wasu garuruwa, da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana? Awa nawa suke samu yanzu? Masu yin sana'o'i tun daga masu yin kwaskwas zuwa masu sai da ruwan sanyi, da ko ne da ɗan na'ura ƙurƙurƙurƙur ta yin lantarki guda nawa yanzu sun ajiye su suna samun lantarki suna yi? Wannan shine babban hanyar da za ka samu gaskiyar kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo lantarki. Kuma lantarkin nan yanzu na amfani da rana da na amfani da gas, na amfani da rana shi muke kokari idan za mu samu kuɗi mu sashi a wurare da dama. Rana dai Allah ke kawo ta, ba mai sa ai zanga-zanga ake. Su masu inda na gas yake, wato wanda ake yi manya-manyan nan, sai su zo ko su karye layukan ko su fasa bututun da ke kawo iskan gas ɗin wurin, shi ya rika tsaida mu.
Daga da mun yi batun noma, ta kira 'yan Najeriya su koma gona, da yawa sun koma. Kuma kowa ya san an samu abinci alhamdulillah, amma abun mamaki har yanzu yana tsada. Me kake ji yake sa yake tsada ga kuma abinci?
To sanin gaskiya wannan abu yana da wuya. Dalili shi ne tun 2016 da wuri na kira ministan noma da sha'anin karkara da gwamna na bankin tarayya, na ce su san yadda za su yi su riƙa ba da bashi mai sauƙi ga manoma, saboda abinda muka gada wurin colonialist, wato
ƴan
mulkin mallaka, shi ne sai ka je an dubi gonarka, an ba ta certificate,
an auna
an kai banki, sannan banki ya dai baka bashi ya kuma dankara ruwa. To iyalin da suke da gona suna ta kokarin abin da za su ci, ina suka ga kudin su kai ayi tasawira a kai banki a bada bashi? Saboda haka wuce aje a bada bashi, kuma a samar da takin zamani da sauki. Wannan muka yi, mutane kuma suka yarda suka je, kuma duk wanda ya je ya yi noma shekaru biyu da su damuna biyu da suka wuce, Allah kuma cikin ikon shi ya madamanar albarka, aka samu ruwa. Duk da tabanar ruwa ya cinye gonaki, amma duk da haka mutane sun ci nasara. Wannan nasarar mun gode ma Allah da ya sa mutane suka fahimci muna da kyakkyawar niyya, muka sa ana bada bashin nan ga ƙananan manoma, muka samar da taki akan rahusa, sannan muka hana kawo shinkafa.
Wasu sun ce rufe kan iyakokin ya taimaka wajen kawo tsadar.
To tsada ba sai gwamnati za ta iya biyan a kawo ba, idan muna da shi ba goma mu ci tabu ba ta yi tsadar. Da gwamnati ta zama tana cikin talauci ko shi babu ruwa, babu wuta, babu hanya, babu layin dogo.
Kwanan baya gwamnatin Amerika ta ce take jinjina a Najeriya cewa ta yaba da kokarin da Najeriya ta yi wajen noman shinkafa. Shinkafa ta keɓance. Har ta ce nan gaba watakila Najeriya za ta zama ƙasa ta biyu a yawan shinkafa da ake noma. Me ya taimaka wajen ƙara yawan shinkafa da ake noma a Najeriya?
To abin da ya taimaka, wato dole Najeriya in ana so 'yan Najeriya su fahimta da ƙasarsu mai arziki ce, sai an yi magani 'yan damfara.
To
'yan damfara shi ne wato da 'yan smuggle. Duk abin da za mu iya nomawa, to kada mu yadda a kawo shi, mutane musu je su noma. In an ce ya yi tsada, to gwamnati ba ta da kuɗin da za ta. Saboda haka na gaya ma gwamnan tarayya, babban gwamnan bankin tarayya, cewa kada a ba kowa dala ta Najeriya don ya siyo shinkafa.
Me yasa kake jin suke samun nasarar kai hari wajen sojoji amma fararen hula sun dan samu rahusa?
To ai juya kan da suke wa mutane kenan da na faɗa, ko da yake na ce yawanci yara ake mawa 'yan shekara 15 da ƙasa. Tunda su sojoji ba za su hana mutane a cikin fararen kaya ba su zo su wuce su abu, saboda haka su za su je su gaya masu ai ga inda sojojin suke, ga kuma yawansu. Tana ma waɗansu wanda sojoji ne ke aikawa, ko su so musu abinci, ko su so musu lemu, ko wani abu da ba. Saboda haka irin wannan yaƙi wanda ba da ƙasa da ƙasa ake yi ba, yana da wahala ƙwarai da gaske. Amma dai su mutanen Arewa maso gabas, ku je ku tambaye su, sun san bambanci tsakanin zo mu da abin da ke abubuwa biyu.
Kana da damuwa game da rawar da kungiyoyin kasashen waje suke taka? Domin kwanan nan naji sojoji sun hana wasu kungiyoyi irin su Amnesty shiga cikin wannan, suna cewa suna taimakawa 'yan Boko Haram. Akwai ƙarin hasken da za a yi kan wannan?
A'a, dalili saboda ni ina duba jarida, nakan ga jarida, amma ba ni da lokacin duba jarida da yawa. Ina mata kallon kamar littafin hotuna ne, in duduba in gani sai in aje. Su mutanen da suke Arewa maso gabas sun san yadda lokacin zafi, yadda wurin yake da zafi. Yanzu kuma sun san yadda ƙura take, da sanyi kuma da daddare. Saboda haka waɗanda suke kai ma labari ga waɗannan mutanen ƙasan waje, yawancin su zama suke yi ko a hotel-hotel, su zanna su kai labari, tunda kuɗi za a biya sun suka kai labari su yi waɗannan maganganu. Amma kamar yadda na ce, ku tambaye su mutanen da suke zanne a Arewa maso gabas, su ga bambanci tsakanin lokacin da muka zo da yanzu.
Don kada wata matsala ita ce ta yaƙe-yaƙe da ke faruwa tsakanin manoma da Fulani, me aka yi zuwa yanzu a gwamnatin nan tata game da kashe wannan wutar?
To wannan izgili an kawo batun ƙabilanci da na addini. Har ma a koda suka ce wai ni ina kama da makiyayan. Na yadda ni ba Fulani ne, kuma ina da shanu tun da na tashi hayyar.
Wale ana nuna ma hoton ka daga gari.
To
shanun ka.
To laifi ne. Wahalar da aka samu shine shigowar Sahara da yawan mutane, da kuma irin ɓannar da aka yi matsari, irin wanda Allah ji kare su sardauna suka yi inda an fidda burtali da makiyaya aka yi damdam na ƙasa aka sa famfo mai amfani da iska duk waɗannan wasu da suka zo wasu manya sai suka dauka suka maida su manyan gonaki to mutum yana da saniya 100 ko 50 ko metan in ta cikara duk inda ruwa yake sai ta nufi wurin ba za ka iya hana ta ba to an zo an dauki burtali an zo an dauki makiyaya shi yasa abin ya bace ai dama can akwai shi to sai suka kawo shi a nan addini to amma mutanen da aka kashe ake kashewa a Taraba a Zamfara sun fodin da ake kashewa a Taraba da Benue a jumla su
haɗe
to amma kaji izgili sai kullun a rika cewa wai sha'anin addini ne sha'anin kabilanci ne wannan tsohon abu ne kware da gaske kuma mutane sun ba su so su san irin tafiyar Gaddafi yadda aka kashe shi ya kawo masifa a Afirka balle Afirka ta yamma saboda lokacin shekara 43 da yayi yana shugabancin wannan ƙasa akalla shekara 20 cikin 43 din nan ya dauki matasa daga Mali da Burkina Faso da Niger da Nigeria ya koya musu yadda za su ba koya musu komai sai da za su yi halbi su kare shi saboda abokan adawa shi na ƙasar shi to suna kashe shi dama sun san waɗannan abokan adawa suka kama na kama suka kashe sauran suka gudu da makaman su su ne wasu suka zo wurin Boko Haram su mutanen akalla Benue sun san makiyayan Najeriya ba su dauka komai fiye da sanda ada sai ko ada wani bin su sari itace su ba dabbobin su
daban ma yake da
alheri cikin
ba dole a rausa ya ba shine ai Allah ya sa kaga wata sabuwar shekara ai dole ka rausa ya sosai
haka to a can
to Amina kin ji shine fa haka ne kan mutane ya kamata su san cewa Qur'an su shine yancin su
ko ba haka ba
ya kamata kada ka ga laifin kowa ko an zo shugaba bai aiki in shugaba bai aiki ka ba laifin kai
mutane ina son jama'a su tuna cewa duk da Allah ne ke bada mulki mulkin nan hannunsu yake
haka ne
wannan gwamnati naku ne ya ku ne masu mukami ku suke yi wa aiki ba ku ne kuke musu aiki
kware da gaske
saboda haka ku yi amfani da wannan yancin naku
kware da gaske
ku yi zabe da zuciyanku ku zabi wanda kuka san cewa zai kyautata mu
wanda ya cancanta
wanda ya cancanta
wanda shine itace Qur'anku
haka
to jama'a duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown sai injiniyan mu na yau sai abokiyar aiki na da taya na gabatar da shirin
Amina Buhari dole faɗi sauran
to sai ni dole Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu
koma ki ma koma gidan jiya da shan fama
talaka kabar